Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo. Babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya a kasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa kungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin kasar tana da makamai da kayan aiki.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a yayin da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya ke yin kamari, wasu 'yan Najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ke yi akai-akai zuwa kasashen ƙetare da suka ce ba su ƙila na wa ƙasar komai ba. Muna kuma da rahoto kan wani binciken kasafin kuɗi da Bankin Duniya ya gudanar da ya nuna ƙasar Ghana ta kasance ƙasa ta biyu a yankin kudu da hamadar Afirka a fannin kyakkyawan gudanar da kasafin kuɗi. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye, kuma a karan farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. A taron da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau Alhamis, kawancen ya amince da ƙara goyon bayan Ukraine yayin da take ƙara kare kanta daga mamayar Rasha wanda yanzu ke cikin wata na biyar. Sakatare General Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai a farkon wannan makon cewa NATO za ta ƙara yawan sojojin da ke cikin shirin ko ta kwana da fiye da ninki 700 zuwa fiye da 300 a cikin abin da ya bayyana a matsayin mafi girman rikici tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya Laraba, shugaba Joe Biden ya bayar da sanarwar cewa Amurka za ta ƙarfafa kasancewar sojojinta a Turai gami da tura ƙarin sojojin ruwa a Hispaniya tare da sanya ƙarin wasu dakaru a wasu wurare da mayar da martani ga canza yanayin tsaro da kuma ƙarfafa tsaron gabaki ɗaya. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da ƙyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin ƙanƙanin lokaci. Daraktar hukumar leken asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje cewa Rasha ce yake da ikon kusan kashi 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita 1,000. Sai dai ta ce turjiya da ta da ƙayar baya da 'yan ƙasar Ukraine ke yi a yankunan da Rasha ta mamaye ya sa yake ƙara yi wa Rasha wuyar wuce yankin Donbas da ke gabashin ƙasar, inda ta kwace kusan ɗaukacin lardin Luhansk amma bai kai faɗin lardin Donetsk mai makwabtaka da ita ba. Ta ce daidaitawar zaman lafiya zai yi wuya ya yiwu. Watakila, Haines ta ce wannan rikici da ya shiga wata na biyar ya ci gaba da kasancewar gwagwarmayar da Rashawa ke samun ɗan ƙarin nasarori, amma babu wani ci gaba. An dakatar da ayyukan intanet a jihar Rajasthan da ke yammacin ƙasar Indiya yayin da aka kafa dokar hana fita a birnin Udaipur saboda tsoron ramuwar gayya a rikici tsakanin al'umma bayan kisan wani tela ɗan Hindu wanda ake zargin wasu musulmi biyu da aikatawa. Bayan kama su, a rawaito waɗanda ake zargin sun ce sun kashe dan Hindin ne saboda ya ci mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar goyen bayan yar siyasar India Nupur Sharma da ya da wani rubutu mai alaka a kafofin sada zumunta na zamani. Sharma mai magana da yawun jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi ta Bharatiya Janata Party BJP mai kishin kasa ta Hindu ta yi wani tsokaci mai cike da cece kuce game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a watan da ya gabata. Kalaman Sharma sun haifar da martani masu zafi na diplomasiya yayin da kasashen musulmi da dama suke Allah wadai da kalaman tare da yin zanga-zangar adawa da India. Daga nan jam'iyyar BJP ta dakatar da ita daga jam'iyyar. Gwamnatin India ta aike da wata tawaga ta musamman ta hukumar bincike ta ƙasa da hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar domin duba ko kisan na da alaka da wata ƙungiyar ta'addanci.
Jama'a kaɗan, Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. A daidai lokacin da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya ke yin ƙamari, wasu 'yan Najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ke yi akai-akai zuwa ƙasashen ƙetare. A hirar shi da wakilin sashen Hausa, Umar Faruk Musa, Ambassador Ibrahim Mesile, mai sharhi kan harkokin diplomasiyya. Ya ce aka sasa abin da aka saba gani a tafiye-tafiyen shugabannin kasashen duniya. Yawan tafiye-tafiyen Buhari bai tsinana wa kasar kome ba sai tarin bashi.
Ya ji shugabanci ne duniya gaba da ya koyina ba kai kare yake ba amma dole sai mutane su san cewa me ya amfana tafiya. Yanzu Allah misali lokacin ba su kowa ne ya tafiye su bi amma da gaje mun zo mun samu raguwa ga basu kuɗin da ake bin mu. An ce wasu ba su suka da kan wanda ke ba na wasa ba. So kaga wannan akwai alamun nasara ga tafiye-tafiyen. Har yanzu babu wanda yake da mana cewa ko wani abin da aka samu saboda wannan tafiye-tafiyen a fili wanda jama'a suka sani. Sannan kuma a cikin gida akwai tashin hankali, akwai kashe-kashe, akwai rashin tsaro, akwai wani abu. Kun ko mutane girgi gayyata zo su a jariya ƙasar ka dole sai ka gyara ƙasar ka mutane su. Ba wanda zai zo maka yana shakkun daga nan Abuja ba zai iya zuwa Kaduna ba ko kuma daga Kaduna zuwa Kabancin ba zai yi ba. So saboda haka dole sai ka zaka yawa da aiki. Kun ka tuna lokacin da abin sai gidan ba wani wuri yake tafiya ba kuma wai dole sai ta shi tafiya ba amma ƙoƙari yake tsaya ya ga abin yake faruwa a cikin gidan. Dole mutane a zauna sai an haɗa kai a tsaya abin da ake ciki. Sai yanzu ya ba magana sai ya sa bakula ke magana ita kasa za ta rayu ne ko bayan bayan.
Kana ganin kamar ba a zo ana saka jari a cikin kafar ba kuma idan ba ya fita ta yaya ma za a jawo 'yan kasar waje su shigo su samu.
Ai kowa na saboda ai kowa duk duniya sun sa abin da ke faruwa inda kake. Ai yanzu duniya na yi ta global village kamar yadda mutum yake ba. Duk abin da ke gani yanzu ne yanzu muke magana ne ta ne bayan da baya gani. Kowa zan rashin kwanciyar hankalin kasar nan kowa zan yi da economy da kasar ne ta dace kowa zan yi da security da kasar ne ta dace. So yin wannan kai aiki a ga canjin ya zuwa da mutane da aka magana yawa don kuka na tafiya kallon da suke sun sa abin da ka baro.
To amma ya za a yi ya jawo hankalin 'yan kasar waje a ba da goyon baya a yaƙi waɗannan matsaloli da kasar ke ciki tunda Najeriya ita kaɗai ba ta iyawa.
Gwamnati sun ba da shawarwari iri-iri da shawarwari da mutane suka ba na cewa a nemo forum machine learning suka mai da aka fara a lokacin jana aka ba ka dakatar da su wannan ma dabara ce. Na biyu wasu suna cewa a jinginin a canja tafiyar sauran gaba daya mutane ana shakkun cewa watakila wani abubuwan da suke akwai mutanen da suke ayyukan da wata suke tare da su. A samu a fito fili wanda suka sa aka zame su da zargi da wani kuɗi ko na magaba ko na abu jama'a su gane an hukunta su ana ta maganganu amma ba wanda yake ga wani abin da ya fito a fili haka. Inda za a yi irin wannan da zai kawo canji a ciki amma da an fara zai ga makaranta musu. To kaga ba sai ga ba za a samu wani abin canji a kai ba.
Ambassador Ibrahim Mesile kenan wani mai sharhi kan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na gabatar da waɗannan ƙorafi wurin Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji martanin da gwamnatin za ta maida dangane da wannan ƙorafin inda yake cewa.
Muhimmancin fita ƙasar waje shi ne wato matsaloli da suka shafi Najeriya musamman a wannan zamani na fitina ta ta'addanci da ta addabi ƙasashen da suke makwabtaka da Sahel da Sahara kai dokacin Afirka da baki ɗaya ba za ka iya magance su kai kaɗai ba idan ba tare da samun goyon baya da haɗin kan sauran ƙasashe ba kuma ba za ka yi zaton cewa wai kai ka zauna a gida baka fita ba neman magani a ce a su waɗanda suke za su iya taimaka maka a yi maganin wannan abu sai su zo su karɓe ka a gida kai kake da matsala kai kake da buƙata to ashe kai ko baka samu zama ba wannan ya zama dole ga shugaban Najeriya ba wai shugaban Muhammadu Buhari kowace mulkin Najeriya dole ya tashi tsaye ya hurda ya inganta dangantaka da kasashen duniya domin tare da haɗin kansu ne za mu iya samu maganin matsaloli da suke da
mu Umar Faruk Musa murna Amurka a Abuja Najeriya
Madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babbar Jami'ar Majalisar Dinkin Duniya a kasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa kungiyar 'yan tawayen M23 dake gabashin kasar tana da makamai da kayan aiki abinda ke kara zama barazana ga fararen hula. Binta Keita Shugabar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka fi sani da MONUSCO ta ce a lokacin tashin hankali na baya-bayan nan kungiyar M23 ta kara daukar kanta a matsayin rundunar soji maimakon kungiyar masu dauke da makamai. A cikin jawabinta na kwamitin sulhu ta ce kungiyar M23 na da karfin soji da kayan aiki wanda ke dada zama mai hadari musamman ta fuskar harba abu mai cin dogon zango. Kananan bama-bamai da manyan bindigu da kuma harbo jirgin sama. Sojojin Congo da dakarun MONUSCO na musamman sun fatattaki M23 a shekarar 2013 amma a watan Nuwamba 2021 dakarun sun fara sake dawowa. Jami'an Congo sun zargi makwabciyar ta Rwanda suna masu cewa tana goyon bayan kungiyar da ke ikirarin kare tsirarin 'yan kabilar Tutsi a gabashin DRC. Gwamnatin Rwanda da ke karkashin jagorancin Tutsi. Amma ta musanta alaka da kungiyar 'yan tawayen. Mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun gayyaci malaman addini da dattawan kabilu kimanin 3,000 daga ko'ina a cikin kasar zuwa wani taro a Kabul yau Alhamis inda jami'an suka ce za a tattauna kan haɗin kan ƙasa. Taron na maza kawai a babban birnin kasar Afghanistan shine irinsa na farko kuma ana kallon sa a matsayin wani yunkuri na neman goyon bayan cikin gida ga kungiyar masu tada kayar baya. Da ta rikide ta zama mai mulki ta yadda za ta samu amincewar kasashen duniya da take bukata. Kungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a watan Agustan bara lokacin da Amurka da kwawancen NATO suka janye dakarunsu na ƙarshe daga kasar bayan kusan shekaru 20 na ayyukan soja. Mukaddashin Prime Minister Taliban Abdusalam Hanafi ya faɗa jiya Laraba cewa fitattun shehunnan malaman jami'o'i 'yan kasuwa na ƙasa da masu faɗa aji za su halarci taron. Yana mai cewa za a tattauna tsarin mulki na musulunci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi zamantakewar Afghanistan. Hanafi ya shaida a kafar yaɗa labaran ƙasar RTA cewa wannan zai zama kyakkyawan mataki na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babban bankin duniya ya yaba wa ci gaban da kasar Ghana ke samu a fannin gudarowa da shafa kasafin kuɗi. Fiye da kusan dukkanin kasashen yankin na nahiyar Afirka. Daga Kumasi ga wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim dauke da ƙarin bayani.
Ghana ta kasance ƙasa ta biyu a yankin kudu da hamadar Sahara a Afirka a wani budaddiyar binciken kasafin kuɗi da Bankin Duniya ta aiwatar. Bankin Duniya a cikin rahoton ci gaban duniyan ya ce Ghana na yin kyakkyawar aiki a budaddiyar kasafin kuɗin da ta aiwatar fiye ga kusan dukkanin kasashen yankin Afirka. Duk da cewa Ghana tana buƙatar ƙara himma wajen ingantawa domin ta kama kafar Afirka ta kudu. Rahoton da Bankin Duniya ya fitar yana cewa Ghana ta samu maki kashi 50 uku cikin dari inda Afrika ta kudu wadda ta zo na daya ta samu maki 85 don haka cibiyar Bretton Woods ta ce dole ne gwamnati ta inganta bayanan kafin tsara kasafin kudi da hasashen tattalin arziki wadda zai tabbatar da aiwatar da kasafin kudi da manufofin gwamnati wadda ke kiyasta kudade da ake kashewa da kuma kudaden shiga yayin da saura suka hada da kiyasin rance da gwamnati ke karba da basu suka da kuma kiyasin kashe kudaden gwamnati na tsawon shekaru biyu bayan aiwatar da kasafin kudi mun tattauna da masanin tattalin arziki Malam Hamza Adam Atijan inda ya mana bayani kamar haka
to amma idan ka duba harajin da gwamnati ke samu na kowane shekara kasar Ghana ne harajin ta ke kasa kwarai ana samu haraji 13% of the GDP wato kaso 13 ne na kaddarorin kasa baki da yake fitowa sakamakon haraji wannan shekara gwamnati ya introduce electronic transaction levy yanda za a yi bunkasa harajin da gwamnati ke samu sannan kuma ka duba lamarin kasa baki daya gwamnatin nan na taimakawa da cewa za a na'urata da ababa yanda za a yi ayyukan da gwamnati ke yi da wanda ma ba gwamnati ba ayi shi cikin sauki to ina jin wannan duka ya taimaka ma bunkasa lamari na tattalin arzikin kasa baki daya in ka duba dai kasan na fama da cewa an yi samu faduwar CD an samu kuma lamari na karin farashin kaya na yau da kullum World Bank sun advise gwamnati da cewa duk lokacin da za a yi lamari na kasafin kudi a dinga kawowa ana tattaunawa da mazauna kasa baki daya wanda suke business wanda suke lamari na kiwon lafiya wanda suke jami'an tsaro da sauransu wannan zai taimaka ma kasar Ghana suka cewa why more room for improvement wato idan an yi ababa yadda ya kamata to ina jin nan gaba za a iya ma zo a ce bincike na lamari na kasafin kudi na kasashen Afirka a ce kasar Ghana ita ce kasa na farko
bankin duniya dai ya buƙaci kasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara da su gabatar da kuma ƙarin bayani kan karbo sabon rance da jimillar basu suka da ke ajiye a ƙarshen shekara da kuma hasashen kudade da ake kashewa cikin takardun kasafin kudin Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana
to a gaida Hawa Abdulkarim masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya, za a iya cewa duk da yake mata ƙalilan sun yi tarihi a bana da suka haɗa da Husaina Akila Banshika, macen farko da aka ƙara wa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a Radio Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar. Da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaba a matsayin yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyar nan yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jane Chinwendu mace yar uwarta a zaben fitta gwani zuwa majalisar dokokin jiha a mazabar Agu ta Arewa a jihar Enugu. Da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a Bayelsa karkashin tutar jam'iyyar PDP za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan a wannan makon bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kaye da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
muna ta buga aiki muna ta buga aiki muna ta aiki hanci mata nazo na yi tunani nace wannan abu da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kaimu ma shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne ashe inda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga
to
har yanda nake magana da muka tsaya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na campaign bai saka ganin shi kuma ba na dai akwai abun da ya zo faru da wata malama Ibare Fendo barista ce ta tambaye ta ce anti ne kin je kin duba INEC sunan ki ya fita na ce so sai ma
wanda kin ga kawai cewa sunan ki zai fita
ta ce duk da haka ki je ki duba na ce to a rana na kancin da za a rufe komai da an fito da sunayen ban gan sunana ba wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge nazo na yi petition daga ba kana wadansu
wato kin rubuta takardar korafi
da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana kin gane tunda ina aikin hakkin mata mata sun taimake ni sosai sun tara kudi sun tara kayan aiki suna ce ko wayo Allah ya ji addu'an su amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan wadansu kila za su ce an yi musu walawala kenan daga baya da aka sa sunana aka ce wai su bane bai yi shirin da za a yi dadin mai ce ba don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan tsaya zaman governor amma daga sam ba za su yada ba an zan koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki daga wuri ne kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza sai su ce magana haƙin mata ba zan hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya har yau tsoron da naji ban koma kuma ba
kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din
sune don kin gane ko nan da ake aikin siyasa nan ko daga INEC ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna agent ne ko wanda suna jara duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukan su ne maza ba su a so mata su tsaya ba idan mata suna tsaya za a fi samun gaskiya za a fi samun cewa za don wanda sun taru a wurin da wani lokaci ba su da tausayi ba mana ba tsoron Allah kin gane in wannan abun ya zo hadu a can cewa akwai damuwa kenan damuwa da muke samu kenan in ana yin da mata in an ce mata ma ya kamata su zo don mu samu sallama mu samu sauki da mulki sai an kawo mata to tunda ba kawo mata ba yanda na zo na gani kenan in ba yi da mata ba abunda muna ganin irin kwayan da matashin mu suke sha irin bangan da ake duka abubuwan da suke yin nan hayaniyar da ake ba zai zo mana da sauki ba sai an yi da mata in ba sa mata ba zai yiwu ba
to an malin nas bari zo gare ka kai ne namiji a cikin mu nan wato za a ce rawani tsakanin kalluba a yau din nan to ka ji bayanan da madam NAA dai tayi zargin cewa maza suna kawo cikas wajen barin mata su taka rawa a fagen siyasar Najeriya bayanai da dama ta yi me za ka ce a game da wannan
to bayanan da ta yi na ji su kuma ba sabon abu ba ne ba kuma boyayyen abu ba ne amma abin da ke faruwa shi ne mata da take ƙoƙarin nuna kamar cewa an danne su ba barin suna shiga ciki to ba laifin kowa ba ne laifin nasu ne daga irin bayanin da ta yi
laifin mata ne?
Laifin mata ne.
To amma ai ta ce mata sun ba ta goyon baya.
Mata sun ba ta goyon baya. Ta je ta yi takara sau ɗaya. Kuma sai ka koyi shi. Da karen da ka je ka fara allu an baki ko kuma ka fara ABCD ka ce wai a ranar za ka zama profeso ba zai yiwu ba. Sai ka je makaranta yau, ka je makaranta gobe, ka je makaranta GB, ka gama primary, ka gama secondary, sannan ka je ka shiga jami'a. Amma ba zai yiwu da karen da kin je siyasa. Da karen da kika fara fuskantar yanda abun yake siyasar ga ina take kika dawo kuma kike ba kike komawa su kansu mazan da kike magana akwai wanda yayi takara su 10 bai ci ba sai ta sha da
shi amma ka sama
ta kasan ma da ta ci gaba kamar America kuma Abraham Lincoln yayi takara tun da ta karshen kasar Michigan ta kamsu da Nigeria bai taba ci ba ko wace zai ai knock din shi out a kada shi a bige shi ana sai da jita shugaban kasa sannan ya ji shi zabe to ni ana ganin
to wato ya koyi siyasar kenan daga wannan lokacin har ya kai ga cin kujerar shugaban kasa
ai abin da kai yau kana da experience akan shi ka zama ilimi akan sa wai Allah kai nasara ko baka nasara ba kuma idan daga cikin hadarin mu abin da take fada ni wani abu da ban fuskanta ba sai yanzu inda mata suke tunanin siyasar ba haka take ba to ina tabbatar musu inda suke tunanin gwamnatin ma magana mai hadari tace ba haka take ba suna tunanin wai gwamnatin shiga ta ayi mulkin wani abu ne mai sauki to wallahi wani lokacin mulkin kansa inda har mutum ba zai iya gugurmai ya je mulkin ba yi siyasa ya ci zabe mulki ba to ba lalle ne in ka bashi mulki prida da zafin da ke cikin mulki ya iya jure musu
to kana ganin kasawarta ne kenan yasa bata sake koma ba
wannan ai ba ma ganina bane ai abin da yake shine nan ta je so daya ta jarabta da ta je ta jarabta ta ji abin da yake cewa ta sake koma kun bai ba haka yake ba maganar cewa mata ana marginalizing dinsu of course mata participation dinsu a siyasa kun da aka su gida uku wanda ya kowane sauki din na yin zabi tabbas suna fita su zabe ƙuri'un mata a ƙasar nan sun fi na maza yawa mata suna mai da zabe kamar wani biki abu ne da suke fita su yi da passion abu ne da alfahari da sha'awa mata kin san mata da sun zuwa gidan biki to wata majinta ko baban sun zuwa gidan biki da gidan suna ranar zabe ta samu dama za ta je a haɗa gidan gurin filin zabe kamar suna ne na dukkan gari a zumunci a yi zabe amma in suka tashi zaben in har mata daga sai suke duk da bana zargin su saboda kila ba a ba su cikakken horo bane da wayar da kai in har mata su a serious akan maganar suna so make this da masu relevant a siyasa sai da yar wasu mace tunda mata suna fitowa takara irrespective of the jam'iyyar da ta fito amma at long last ga matan ba wanne ya kama hannunsu da karfin su yayi dangwala musu suka zabi namiji ba ba wanne ya karbi rijista sai dangwala musu ba su da kansu willingly sa zo ka suna zaben maza kuma koda da akwai ƴan uwansu masu tana takara
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madam ANA da FAFA ta kare hakokin mata kuma wanda ta taba tsayawa takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da yagogwar maya barista Hassana Ayubu Meliga sai kuma dan siyasa Nasir Shaibu Marmara da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Jinda Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana
kai mata sune duniya sune dadin hindu
kuma dalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice
Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye. Kuma a karan farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da kyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin kankanin lokaci. Daraktar hukumar leken asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje cewa Rasha ce yake da ikon kusan kashi 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita 1,000.
Thomas Sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ya zama madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jummi Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari ne yin fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.